Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkanku da safiyar yau Talata 9 ga watan Yulin shekara 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilin, hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar 2015. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Burtaniya a Amurka ba. Bayan da jakadan ya kwatanta Trump din da dakiki matsoraci da kuma mara kwarewa. Jelitin ne an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata kanana.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa mabiya ɗariƙar Shi'a a Najeriya na ci gaba da fitowa domin nuna buƙatar su ta ganin an sako shugabansu domin abin da suka ce.
A bashi daman zuwa ya ga likitoci a ƙasashen waje, dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da Sheikh Yakub Alzarzake yake ciki.
Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Jigawa, wanda ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa ƙananan hukumomi har su tsaya da kafafunsu. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sakko ta zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015. Hukumar ta sa ido din kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya Litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta zarce ingantarwa da aka kayyade mata na kashi 3.67 cikin 100 da zimmar hana kirkiro makaman nukiliya a madadin dage mata takunkumin nukiliya. Bata bayyana takamamman adadin zarce iyakar da Iran ta yi ba. To amma kafar labarai ta AP ta ruwaito mai magana da yawun hukumar makaman nukiliya ta Iran na cewa Iran ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 4.5 cikin 100 zalla. Da safiyar jiya Litinin din ne, Iran ta ce akwai yiwuwar ta ci gaba da inganta uranium zuwa kashi 20 cikin 100. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Burtaniya Amurka ba, bayan da jakadan ya kwatanta Trump din da dakiki matsoraci kuma mara kwarewa, sannan gwamnatinsa kuma rikitacciya da babu kamarta. Ni ban ma san wannan jakadan ba, abinda Trump ya faɗa kenan game da jakada Kim Darroch. Ya ƙara da cewa to amma ba a ma san shi ba ko kula kuma ba a kulawa da shi a cikin Amurka. Yayin da muryar Amurka ta tambayi fadar White House ko sun rubuta wa ofishin jakadancin Burtaniya wasiƙar martani, sai fadar White House ta ce a tuntuɓi ma'aikatan harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta ce a koma ga fadar White House ɗin. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Burtaniya na ta faɗi tashin gano wanda ya kwarmata waɗannan saƙonnin harkokin diflomasiyya da Darroch kama daga Washington zuwa ƙasar Ingila. Jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata kanana. A cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey, wani lauyan gwamnatin tarayya a New York, Jeffrey Berman ya zargi Epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala suna tuɓe kayan jikinsu ko kuma wani ɓangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa. Kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke ƙara yawa a cikin katafaren gidansa da ke New York da kuma wurin shakatawarsa da ke gabar tekun Florida. Lauyan mai shigar da ƙara ya ce Epstein ya saba biyan kuɗaɗe ga waɗannan 'yan mata da yake bautar da su, waɗanda wasu cikinsu 'yan shekaru 14 ake ɗaukar su aiki alhalin shekarunsu bai kai na aiki ba. Kuma yana take musu haƙoƙi tun daga shekarar 2005 zuwa shekarar 2006. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta hallaka mutane 18 tun ranar Laraba, adadin da ba a saba ganin ƙungiyar ta kashe ba, wanda ke fuskantar matsin lamba daga hare-hare ta sama da Amurka ke kai mata. A ranar Lahadi ne 'yan bindigar suka kashe mutane 4 a garin Jamam da ke kudancin, bayan da alƙalin kotun Al-Shabab ya same su da laifi. Sun harba bindiga tare da kashe mutane 2 da ake zargin sojojin gwamnatin Somalia ne, da wata mata da ake zargi 'yar leƙen asirin ƙasar Kenya ce. 'Yan bindigar sun bayyana matar mai shekaru 20 da suna Iqra Abdi Adin. Hukumomin Afghanistan sun ce sun kama mutane 4 'yan ta'addan IS, ciki har da wani malamin jami'a a Kabul. Wannan kamar na zuwa ne a yayin da kwana-kwanan nan aka samu rahoto cewa wannan kungiyar ta'addanci ta gabas ta tsakiya ta sake haɓaka zuwa wata aba mai zama babban ƙalubalen tsaro ga sojojin da Amurka ke goya ma baya, waɗanda ke ƙoƙarin takama Taliban birki. Hukumar leƙen asirin tsaron gida ta Afghanistan NDIS a taƙaice ta ce waɗanda ake zargin na samo wa IS mayaƙa tare da kuma shirya hare-haren ta'addanci a ciki da wajen birnin.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan kungiyar Shia almajiran El Zazzaki a Najeriya sun nuna matuƙar damuwa ga abin da suka ce tsananin rashin lafiyar jagoran nasu ke fama da ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja.
'Yan kungiyar 'yan uwa musulmi almajiran Ibrahim El Zazzaki sun kaddamar da sabuwar muzahara don neman gwamnatin Najeriya ta ba da dama don a kai malamin asibiti a ƙetare, don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya. Kakakin almajiran El Zazzagin a Abuja, Muhammad Ibrahim Gamawa, ya ce albarusan da aka harbi malamin a Disambar 2015 sun masa illar gaske.
Ba a ma kai shi koda wani asibiti da za a ce an fara dubawa abin ya fi ƙarfinsu ba. Ana ajiye da shi a gida, yana fama da matsanancin ciwo. A bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje, dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da Sheikh Yakubu Al-Zarzaki yake ciki.
Ka ce jikin shi yayi tsanani, kai ka gana da shi ne kai da kanka?
Dan sa ya je ya gana da shi shekaran jiya, kuma ya fudda takardar manema labarai, ya ce ya dade shin sa na cikin baki yayi baki, bangaren haƙoransa ma suna baki sakamakon dashin da ya ci galaba a cikin jikinsa. Mutanen da ke son kasar nan ta ci gaba ta dore a bisa zaman lafiya, to su gaggauta gaya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari duk laifin mutum a kasar nan ana iya barin sa je nemi lafiyansa. Saboda haka Malam Zakzaki yana bukatan tafiya asibiti kasashen waje da gaggawan gaske kafin wani abu mummuna ya faru, wanda kuma idan ya faru gaskiya ba za a ji dadin sa ba.
Likitocin nan sun ba ku wannan sakamako ne na bincike da suka yi?
Sun bada. Ana ta kokarin a sadu da alkalai na jihar Kaduna, domin shi alkalin da yake shari'an yanzu an sa shi cikin shari'o'in siyasa. Shi kuma alkalai yana ta wasan buya da mu, yace aje a ganci yau a rasa shi, gobe a ganci a rasa shi. Kuma ba za mu lamunta ba ga duk abin da zai faru da malam a bisa sakaci na gwamnatin Najeriya.
tunda aka kama Ezazzagin daga gidansa a Gillesu dake Zaria a 2015 jami'an tsaron Najeriya ke rike da shi duk da hukuncin da babbar kotun tarayya ta Abuja ta bada umarnin a sake shi. Lauyan jami'an tsaron farin kaya Tijani Gazali ya ce hukumar za ta nazarci hukuncin a lokacin.
Akwai magana a gaban kotu a Federal High Court Kaduna akan Nigerian Army. Mu anan abin the only thing abu guda ɗaya da yasa aka kawo maganan nan shine batun rike shi. Amma batun rusar da gidansa, batun ji masa ciwo, duk ba abu ne wanda DSS suka yi ba.
Akwai lokacin da masu muzahara suka balla babban kyauran shiga majalisar dokokin Najeriya, yanzu za a jira a ga yadda takaddama za ta kare, yayin da a kwanakin baya likitoci daga Iran suka ziyarci Zazzagin a inda yake zaune da matarsa Zinatu. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Toma da la'agai da Sale Shehu Ashaka. Yayin da kananan hukumomi a Najeriya suka fara karbar kasansu na kudade kai tsaye daga asusun tarayya a watan da ya gabata na Yuni, gwamnonin jihohin sun janye tallafin da suke yi wa kananan hukumomin, lamarin da ya sanya wasu daga cikin kananan hukumomin suka fara fuskantar kalubalen kudi. Amma gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa kananan hukumomin har su tsaya da kafafunsu kwatankwacin yadda gwamnatin tarayya ta agaza wasu jihohin da suka tsinci kai a mawuyacin hali a shekaran baya, kamar yadda za ku ji a hira da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya yi, Mahmud Kori ya yi da shi.
Membi umarni da aka yi kuma a Jigawa kudi yana zuwa muka tura kowace lokal gwamnati nata, kuma da yardar Ubangiji ba ma ganin za a same wata gagarumar matsala, sai dai ma'aikatan local government da na ilimin primary sun koka akan yanda sun saba samun albashi 25 ga wata, kuma yanzu ba su samu ba. To wannan shi kuma ya faru saboda kudin da yake shigowa daga Abuja bai shigo ba sai ran Laraba da ta wuce, kuma rana Alhamis aka aika kafin su yi abubuwan da za su yi biyan albashin ya dau wannan lokaci. A da kafin wannan umarni mu a jiha mu muke ranta kudin, idan muka ranta aka biya albashin kowa, idan kudin local gamman ya zo kuma sai su biya mu, kuma sai a ci gaba. To a wannan gaba ba za mu iya ranta musu ba, tunda in kudin su ya zo tura musu za mu gaba daya, kuma ba a ba mu dama na mu cire rancen da muka yi musu ba. Amma na ji koke-koke da yawa, kuma zan ɗauki wannan magana an kai gaba domin mu ga yiwuwar yanda za a ba mu dama mu ci gaba da ranta musu wannan kuɗi su masu biya ran 25 ga wata, in ya so in an ba su kuɗin su su mai da mana namu.
Daga game da rancen nan da kake magana, akwai ƙananan hukumomi 27 a jihar Jigawa, guda nawa ne yanzu kuka kai musu ciko, kuma nawa ne suke ba su da matsala?
To a wannan watan da wayanda muka yi wa ciko kamar local government da yace ta Hadeja ita ka kawo ciko kamar na miliyan 40, sauran local government din da mun dan ciccika musu kudi kadan kadan ba dan suna da rashi ba, domin su kai akalla bayan sun biya komai su samu miliyan 5 da za su rike su tafi da local government din. Su kuma wayannan local government sun za su kai kusan guda 10, wanda a da a wancan tsarin kowace local government muna tabbatarwa ta sami bata sami kudi kasa da miliyan 15 ba, miliyan 5 na aikace-aikace, miliyan 10 kuma na hawa mutane dan aikace-aikace, wanda daga state government muke dan kokari mu taimaka.
A shekarun baya wasu daga cikin gwamnoni ko jihohi sun fuskanci matsala irin wannan, kuma shugaba Buhari ya ba su abin da kuka kira bail out. A wannan yanayi da kananan hukumomi suka samu kansu, akwai yunkuri da za ku a jihar Jigawa ko kuma a matakinku na governance forum da za ku ba da irin wannan bail out na tallafi ga kananan hukumomi?
To kamar yadda ka sani, yanzu ita Hadeja an mata ciko, duk da dai ba daga jiha aka yi a yanzu ba, suna da dan kudi a stabilization dinsu, amma wannan ma zai zo ya kare, kuma jihar dole ta taimaka. Ai ba za mu bari a shiga matsalar da za ta taba ma'aikata ba ko kuma ta taba aikacen da ake a local government din da yarda Ubangiji. Hujjar da ake zargi a da shine cewa kamar gwamnonin su suke dauke kudaden local government din suna aikacen da suka ga dama da su, wanda ko mu a Jigawa yanzu dai kowa ya ga gaskiya ta nuna cewa babu mai taba kudin local government tunda har an zo ana kukan ya za a taimaka.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Badar Abubakar a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agwamnan muke cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu dai gashir mana gaba.
Saka mai wuya.
Muna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police. In commissioner of police in that state bai kyauta ma shi gwamna ba.
Na tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su, sai ƴan uwansu ne suka tara kudi suka daura suka kai shi.
Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Me ya fitar da dawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a Najeriya su samu ƴan sandan kansu ne?
Tsohon Sufeta General na ƴan sandan Najeriya, Alhaji Suleiman Abba, wanda baya ganin baikin ƴan sandan tarayyar, ya ce akwai dai buƙatar a ƙara inganta musu aiki.
Ba su horo su fahimci me aikin nasu, su kuma yi shi yadda ya kamata. A ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba. ƴan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi. Daga ƙofofinsu suke ganin komai da yake faruwa. Da kai laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka. Hatta kai fa yanzu akwai kyamara akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa ina gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza, sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi. To amma munan abin ya gagara. Ai akwai wannan kokarin na a saka wayannan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano. Yau suna aiki har nay IZ na gama, ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su, kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki. Maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshenta duk an bi an sassace.
Amma Hafsa mai retire alminar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
don Ivana gumban kirkiron ɗan sandan jihar. Abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na ɗan sanda duk da cewa an fi san ya zama inda suka samu ri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin ƴan sanda a kusanci. Amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma ƴan sandan jiha, sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba anan.
To gaishe ka Hassan da wannan ra'ayi da ka dauko mana na mutane game da wannan batu. Wato sace-sacen mutane da ake tayi domin neman kudaden fansa hadda da tashi-tashi hankulin da ke addabar mutane a jihohi irin su Zamfara da Sokoto da Katsina da Taraba da Benue da sauransu su ne suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnoni da suka bayyana na cewa suna son a kyale su su masu zo su kafa nasu ƴan sanda daban da na gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu. To kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi Hassan mai na kainan ya shirya mana a can Abuja tsakanin mutane biyu da ke da musaniya sosai akan harkokin tsaro a can Najeriya. Wato Alhaji Abubakar Tsab, tsohon kwamishinan ƴan sanda a jihohi da dama na Najeriya da suka hada da Abia da Sokoto da Oyo da Lagos, da kuma tsohon Hafsa mayakan jiragen saman Najeriya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa. Yau za mu tashi ne daga bayanin da shi Hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan ƴan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri akan yawan kudade da ake batarwa kan ƴan sanda a lokacin da shi yake minista, da kuma bambancin Najeriya da wasu ƙasashen duniya da su suke da rundunar ƴan sandan jihohi ko kuma na yankuna.
Na tattauna da tsohon ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri. Ya gaya min cewa lokacin da yake ministan ƴan sanda akwai ƴan sanda sama da 300,000. A wancan lokacin kuma tsakanin albashi da kudin gudanarwa yanayi da kullum wato overhead cost da sauransu, budget ɗinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290. Bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke shaida mana.
A lokacin da na kama aiki an gaya min ƴan sanda na Najeriya jimillan su 377,000 ne, amma ni kafin bari nawa kididdiga ya nuna min cewa ƴan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000. A lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya
kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Rumfan zaɓe ma kadai muna da 220,000. Ƙauyuka, garuruwa, manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1. Ba yadda za a yi a ce mutum 300 in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasan. Za a gara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80, amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida, aikin 'yan sanda wanda ake kira policing, mutum ne miliyan 4. Amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba, saboda haka 'yan sandan Najeriya sun yi kaɗan. A lokacin da na bar minista, a shekara abin da ake kashewa a kula da aiki 'yan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwansu biliyan 290 kowane shekara, biliyan 290. Idan ka ce 'yan sanda 300,000 sun yi kaɗan a Najeriya, ka ce za ka mai da su miliyan 1, to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara. Wannan nauyin ba za a bar gwamnatin tarayya ba, ba za ta iya yi ba.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Adamu Maina Uziri. Ranka daɗe kaji abin da shi minista ke cewa, a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe?
Ya idan waɗannan su samu kuɗi su sata, kuɗin da suke sata su sashi kyautu su gwamnoni su gwamnoni su yan siyasa. Kuɗin da suke sata ba kuɗin da kawo a ba 'yan sanda. A biya 'yan sanda a ba su alawan su sa ɗauki 'yan sanda da yawa kuma a duba lafiyarsu. In an haka za su yi aiki. Kakan akwai wani 'yan sandan Najeriya wanda aka kasan waje su aiki. In sun ji aiki sai su ƙure. Domin ana ba su kayan aiki sosai, ana ba su welfare sosai, ana ba su uniform, ana ba su motoci, ana ba su kayan aiki. Amma nan waɗannan duka babu, ba a ba su. Waɗansu ma ba gidajen za su kwana, waɗansu a cikin motoci suke kwana.
Ya kwanda idan muka da duba 'yan sandan gaba ɗansu a Najeriya misali, masu shirya kashe a nan tsaro da dama suna ganin cewa kamar 'yan sandan Najeriya sun gaza. A matsayinka na ƙwararre a shirin tsaro, a iya cewa 'yan sandan Najeriya sun gaza?
To alhamdulillahi, gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa 'yan sandan Najeriya adalci ba. 'Yan sandan Najeriya ba su gaza ba, gwamnati ita ce ta gaza. Dalili kuwa, 'yan sandan nan in ka duba a yau ɗan sandan Najeriya abin tausayi ne. Menene kuwa abin tausayi? Ɗan sanda yau ba shi da asibiti nashi, ba shi da bariki nashi na gaskiya, ba shi da makaranta nasa, ba shi da gurin kwanciya mai kyau, ba shi da wani albashi mai kyau, ba shi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je aiki. In ka duba ɗan sandan Najeriya a yau ba abin da bai sani ba. Ba abubuwa na security da sauransu, in dai kana son gaskiya ka nemi ɗan sanda aka ba shi kayan aiki. Ina tabbatar maka duk waɗannan abubuwan da ake yi, ina gaya maka za a samu maslaha ƙwarai da gaske. Dalili kuwa saboda waɗannan mutane an watsar da su, ba kula da su ba, ba damu da su ba, ba damu da familinsu ba. Ina tabbatar maka yau aka ce maka ɗan sanda ya tafi operation aka kashe shi. Ina tabbatar maka ba mai bin kadinsa ba abin da ya damu, ba wanda ya damu da shi. Ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe ɗan sanda a operation, motar da za a ɗauke shi a kai shi garinsu sai 'yan uwansu ne suka tara kuɗi suka ɗaura suka kai shi garinsu kafin a bisne shi. So irin waɗannan abubuwa akwai adalci, akwai gaskiya a ciki, saboda haka dole a yi musu gaskiya, a yi musu adalci, a rike musu amana, a ba su kayan aiki. Ina tabbatar maka haka waɗannan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a Najeriya.
Amma Alhaji Abubakar Tsaf, misali kai babban ɗan sanda ne, kai yanzu ka amince cewar 'yan sanda sun gaza?
Wato abin da sa abubuwan da suke faru duka da su, amma kuma har da uniform da suke sa suna sai da kansu ne. Har da uniform da takalma da lanya da komai, kuma ka je kasuwa da sai da uniform din.
To amma ina zo Alhaji Abubakar Zan, idan muka duba shi a nan tsaro a Najeriya gaba ɗaya su duk abin da ya faru in na tsaro ne, maimakon muga cewar an ture 'yan sandan kwantar da tuzuma wanda dama wannan shine aikin su, amma ko ina su sai a tura sojoji a matsayinka na ɗan sanda ɗan kaɗai, wannan ba damun ka?
To abin da sa wato mutane sun fi jin tsoron sojoji don suna da bindigogi, suna da bindigogi
a languro kuma ba da bindigogi.
Akwai amma su kasan sojoji an ba training da aka ba su saba su kashe, yan sanda kuma ka kashe mutum a banza za ka kai ka koci abin da sa ba kula da yan sanda ba ba su da yawa kamar da shi ekwado fada ba kula da yan sanda ba 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 su kayan aiki ba 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 su uniform ba don haka sun ba su ba su ka kasa
amma wasu suna cewar kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su
a'a na ga maka da zuwa ce lamban yan sanda bai isa ba bai isa samson da sai an doki I mean an doki mutane aikin yan sanda da yawa aka training nasu aka ba su duk abubuwan da za a ba su su samu fi aikin sosai za su yi aikin su sun inda ya kamata amma yanzu kamar da ya faɗa yan sanda je operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na so ɗaukar shiga cikin gidansa sai ya ga ma iyalin su fita kuma ba wani sai magana kai abin is very very bad lokacin da mu muke ɗan sanda shekarun da suka wuce muna aiki tare da special branch su kamar su ne SSS yanzu dama suna tare da mu su nasu sun samu labaru samu information samu intelligence sun su gama an sanda su je su yi aiki a abin nan amma yanzu babu cooperation tsakanin su da yan sanda ko yana kamar mata
biyu da su a kenan
tsakanin security agency da kamar mata biyu da su a wani miji daya ko yana kokari ya satisfy miji ya fi son ta da wani to abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane samu information su ba police su operate akan information din su kawo mutane su case court kuma an case court I'm making sure an yi shari'an an gama an convict ko kuwa an distract na shi
haka to ya commander ina zo gare ka idan muka duba wani matsala na jami'an tsaro gaba daya a Najeriya idan muka dauki mutanen ku sojoji kamar wani lokacin masu shahi kan shanin tsaro suna cewa ba ku kyautawa yan sanda wannan yasa suke ganin cewa kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalinta akan sojoji fiye da yan sanda ka amince
to sai jira amsar wannan tambaya a mako gobe in Allah ya kai mu shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din zamu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reniya tsakanin yan sanda da soja idan ana maganar tsaro domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace yan sanda ayyukan su yanzu dai a madadin su bakin namu Alhaji Abubakar Tsab da kuma Alhaji Ahmed Tijani Baba Gamawa hade da shi wakilin namu da ya shirin muhawara da Hassan Maina Kaina ni Ali Mustafa Sokoto nake muku ban kwana daga birnin Washington DC a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga daula ta dawo da labarai amma wannan karin a takeice
Professor Filo a takaice hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015 A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Birtaniya a Amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta Trump inda dakiki matsoraci kuma mara kwarewa sannan gwamnatin sa rikitacciya ce da babu kamar ta jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safaran mata karuwai baya ga lalata yan mata kanana A cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey, wani lauyan gwamnatin tarayya a New York, Jeffrey Berman ya zargi Epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala.
To madalla a gaishe ki, kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Babal Waiz da gidan Alhaji Alhassan Plateaui da mutanen Kumasi baki ɗaya game da rasuwar Alhaji Ahmad Alhassan Plateaui, wanda za a yi jana'izar sa a yau da ƙarfe 2 na rana a unguwar Abuwabu Middle B Park. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu sauraro nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA